Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo metocinsa. Wannan karin muna watso shirye-shiryen ne kan metoci 25, 17 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa, ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji matsayin majalisun tarayyar Najeriya kan ƙara kuɗin wuta. Muna kuma da rahoto kan batun tuhumar shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki da gaza bayyana ƙadarorinsa a shekarun baya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama zai buƙaci ƙarfafawa jagorancin ƙasarsa da rawar da take takawa a yankin Asiya na shekaru masu zuwa, muddin ya karɓi baƙuncin taron ƙasashen Asiya da ke yankin Pacific domin su goma da za su yi taron ASEAN wanda za a yi a Sunnyland ta California. Jandar ranar Litinin da Talata ba za ta zama a wani tsantsinin aiki a hukumance ba, domin kuwa ana so a yi walwala ne da raha da kuma tattaunawa da juna, inda shugabannin za su tattauna matsalolin da ya kamata su magance a ƙasashensu na Asiya ɗin ko kuma wanda yake tsakaninsu da nan Amurka. Ana sa ran shugaba Obama zai jagoranci taron, zai yi kuma abin da ya kamata wajen ganin cewa ya yi sharar fage tsakanin ƙasashen na Asiya da kuma Amurka amfanar juna. Sannan zai share hanyar alakar ƙasashen da shugabannin baya za su zo a nan Amurka da ma waɗanda za su bayyana nan gaba a ƙasashen na gabashi.
Ana ta kidayar kuri'un da aka kada a jiya Lahadi a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a zaben raba gardama na shugaban ƙasa da aka yi tsakanin tsofaffin firaministocin ƙasar, waɗanda dukansu suka yi alƙawarin maido da zaman lafiya a rikicin da aka fi shekaru biyu ana tafkawa tsakanin musulmi da kiristocin ƙasar. Zaben na jiya dai ya hada da wanda zaben farko na 30 ga watan Disamban bara ya nuna shi ne nasara, wato Anicet Georges Dologuil, wanda aka ce ya ci da kason kuri'u 24, da kuma Faustin Asenge Theodora da ya gama na baran da kason kuri'u 19 cikin 100. Ya dai kamata a ce an sake zaben tuntuni, amma aka dinga dagewa har zuwa jiya da aka samu aka kada kuri'un raba gardama. Baya ga kuri'un zaben shugaban ƙasar, masu kada kuri'an sun zarce ne da zaben 'yan majalisun ƙasar bayan watsi da na watan Disamban da aka yi. An dai rurrushe zaɓukan baya ne saboda suna cike da ɗimbin kurakurai. Duk wanda aka bayyana cewa ya ci zaɓe, to shi ne zai maye gurbin shugaban gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar, wacce ta karɓi jagoranci a shekara ta 2014, shekara ɗaya bayan 'yan tawayen Seleka suka hambare gwamnatin wato François Bozize.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kotun kolin kasar Misira ta rushe hukuncin da aka yanke wa wani ɗan sanda mai suna Yasin Hatim Salah, wanda aka yanke masa hukuncin shekaru 15 a gidan wakafi bisa rawar da aka zargi ya taka wajen mutuwar wata mata daga cikin masu zanga-zanga a farkon shekarar 2015, inda kotun ta ba da umarnin a sake dawo da sauraron karar domin sun yi sabon hukunci. An dai yanke masa hukuncin ne a watan Yunin da ya gabata na bara bisa tuhumar kisan da gangan a mutuwar 'yar gwagwarmayar nan mai suna Shaima El Shabag, mai shekaru 32 a duniya. An harbe ta ne a lokacin da suke kokarin dora furanni a dandalin Tahrir don tunawa da waɗanda suka mutu a boran Larabawa a Misira a shekarar 2011 da ya hambar da gwamnati shugaba Hosni Mubarak. A wannan lokaci ne dai aka danƙara mata harsashin da ya hallaka ta. Shaidun gani da ido sun ce 'yan sanda sun hana ta motar ɗaukar majinyata daga asibiti ta isa wajen da aka yi ɓarin wutar akan 'yan zanga-zangar, sannan kuma suka hana a taimakawa marigayar don ceto rayuwarta. Kafar sadarwar Masar ta bayyana cewa El Shabag tana daga cikin masu fafutuka na ganin an kare haƙƙin ma'aikata, kuma memba ce a wata fitacciyar jam'iyyar haɗaka ta garin Alexandria.
Daga karshe babban limamin dariƙar Katolika Papa Roma Francis ya yi jawabi a gaban akalla mutane 300 mabiya dariƙar ta Katolika a birnin Ecatepec dake ƙasar Mexico. A jawabi na Papa Roma ya yi magana akan matsalar fataucin miyagun ƙwayoyi da ta'addanci da ka biyo bayan su. Ya kuma bayyana ainihin dalilin ziyarar tasa da za ta ɗauki tsawon kwanaki 5. Papa Roma Francis ya ce ya kamata mu saka wa zukatanmu cewa in aka biye wa shedan to ba a samun tattaunawar maslaha. Ya faɗa haka ne tare da jaddadawa mabiya da su yaƙi alfahari, girman kai da zugar dukiya. A saƙon addu'arsa ta ƙarshe, Papa Roma Francis ya yi kira ga al'ummar Mexico da su zama wani madubin dubawa game da makomar ƙasarsu a idan duniya, ta yadda za a kalle su har a yi koyi da su. Ya ce ya dace a ce sun gaji yin abin da zai sa a yi ta zaman makokin kashe musu al'umma manya da yara sabili da hulɗar miyagun ƙwayoyi. Ya yi musu nasihar mai da ƙasarsu wani waje da kowa zai sha'awa sakamakon mai da ita ƙasar da ke cike da dama da daraja a duniya, ta yadda zai sa har 'yan ƙasar su daina tunanin ficewa daga cikinta don nemar wa kansu mafita a waɗansu ƙasashe. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda Majalisar Tarayyar Ƙasar ta ce ba za ta amince da ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi ba, yayin da ƙungiyoyin ƙodago suke shirin ɗaukar mataki. Ga wakilinmu Madina Dauda da ci gaban rahoton.
Ƙungiyoyin ƙodago sun ƙuduri aniyar ƙalubalantar wannan ƙarin da zai jefa yawancin 'yan Najeriya cikin ƙunci a daidai lokacin da farashin kayan masarufi ma ke ƙaruwa saboda faduwar darajar naira a kasuwar canji. Sanata Kabiru Gaya ya ce majalisar dattawa za ta ɗau mataki na tabbatar da janye wannan ƙarin mai tsada.
Na farko dai wannan ƙarin kuɗin wutar bai ma dace ba, kuma dole ne a yi gyara akan wannan. To waɗannan mutanen kun ga cewa an sayar musu da wurin nan, kuma da sauƙi don su zo su ɗauki wa gwamnatin Najeriya nauyin kusa sa dukiyar ta kan irin aiki. Ga duba duk duniya ma'aikatar wutar lantarki kamfanin da suke tafiyar da ita na ko'ina a duniya, wancinsu a wurare manyan wurare a duniya. To Najeriya ta yi tunanin ta yi haka, to sai gashi an ba su dama an sayar musu, an kuma ba su gudunmuwa na kuɗi na tallafi, kuma yanzu sun zo maimakon su nemo kuɗi da ƙasar waje su amfani da shi na bunƙasa wurinsu, ya zama kuma kan talaka ake ɗorawa wannan haƙƙi. Wannan gaskiya bai dace ba. To yes, ta fara gyaruwa, amma ba ta kai yanda za ka kai a ɗora wannan kuɗin ba. Kuma za ka yi ƙarin kuɗi, ka ƙara ma da kashi 10 bisa 100 ko kashi 5 ma, amma daga wanda ke biyan 10,000 yanzu zai biya 20,000, ina daɗi haka, ina maka ce sa 10,011, babu laifi. To so da haka kuma ga wannan rashin adalci ne, kuma na tabbatar muku shugaban ƙasa Muhammadu Buhari baya so a yi rashin adalci. So da haka na san mu majalisa za mu sa baki, shi ma kuma zai sa baki akan gyaran wannan tsari.
Majalisar wakilai ma ta bi sahun dattawan wajen adawa da wannan ƙarin. Ga abin da ɗaya daga shahararrun 'yan majalisar, Ustaz Yunus Abubakar, ke cewa
tun lokacin da mu a matsayinmu na majalisa muka ji kishin-kishin cewa za su yi ƙarin kuɗin nan, muka riga aka yi ƙuduri, aka zartar cewa lalle-lalle ne su dakatar da wannan abu. Saboda haka wannan shine matsayinmu a majalisa, kuma bata canza ba. To lokacin da muka tafi hutu na Kirsimeti, kafin mu dawo sai muka ji kawai sun sake wannan bakandamiyar, sun yi wannan ƙari. Kamar da kika ce, daga naira 6 ne ko naira 7 ne per kilowatt aka waye gari har zuwa aka ninka shi ninki 4 wajen 24. A wani ai hawa-hawa ne ma, na Abuja daban, na Kaduna daban, na Gombe daban, na Jigawa daban, duka sannan kasasafta shi. To wannan abun ya tada mu hankali. Wannan kamfanin an saida shi 'yan kasuwa ne. Gwamnati kuma tana da nata, ila naji ko gwamnati tana da kashi 40, su suna da kashi 60, su masu hannun jari. To dan me yasa tunda an saya, me yasa kungiyar ce ta kashe kuɗi? Lalle lalle ne mu ban yarda da wannan ƙarin ba. Ko muna kiran talaka ma su ma su goyi baya mu, wannan ƙarin ba mu yarda da shi ba.
Ministan wutar Babatunde Fashola ya bada haƙurin ƙuncin da ƙarin zai haifar. yana mai nuna hakan mataki ne na samar da wutar ba tare da yawan daukewa ba. A halin yanzu ma dai karfin wutar lantarki Najeriya ta kai kusan kilowatt 5000 da ɗan kai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mallan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani.
Haka yake, sai kuma batun tuhumar shugaban majalisar dattijai da ake yi da zargin rashin bayyana kadarorinsa lokacin da yake tsayawa takarar gwamna. Wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya na da cigaban rahoton.
Kiran da wasu 'yan majalisar dattawa suka yi ga shugaban majalisar Bukola Saraki ya sauka don fuskantar zargin rashin bayyana kadarorinsa ga kotun ɗa'ar ma'aikata ya sanya 'yan majalisa da ke matukar mara masa baya mai da martani. Tuni ma dai shugaban kwamitin labarun majalisar Sanata Aliyu Sabi ya ce ba yi kiran bisa manufa mai kyau ba. In za a tuna kotun koli ta ki amincewa da bukatar Sanata Bukola kan hana kotun ɗa'ar ma'aikata ci gaba da yi masa bincike kan mulkinsa tun yana gwamnan jihar Kwara. Masu tunanin ko Saraki na dagewa kan zama a kujerar shugaban dattawa ne idan ya ƙara ƙarfi ya nemi shugabancin Najeriya 2019 ba gaskiya ba ne, in ji mukarrabin Sarakin Sanata Isa Hamma Misau da ke cewa shugaba Buhari suke marawa baya.
Mu mun san cewa mutane waɗansu suna cewa ai wai Saraki abin da ya sa wannan ba sa son sa saboda zai nemi shugaban ƙasa a 2019. Wannan kuma ƙarya ne. Shi ne ya fara fitowa kafin Buhari ya fito, shi da Stambul suka janye suka ce inda Buhari zai takarar shugaban kasa su ba za su yi wannan ba, Buhari babansu ne, mu in Allah Ubangiji ya yarda, in Allah Ubangiji ya kai mu da rai, ko Buhari yana so ko baya so sai ya yi takarar nan ya kai wannan shekara 8 din nan da yardan Allah ya gyara mana kasan nan. Saboda haka ba za mu yi supporting din kowaye a 2019 ba. Waɗanda suke ganin cewa wannan suna waɗannan abubuwan makarkashiyan nan saboda suna ganin cewa wani zai nemi shugaban ƙasa ne ko wani abu, cewa wannan abun babu vacancy a Asurok a 2019.
Wani dattijan APC ma Alhaji Musa Yola da ke maraba ga binciken kokop kan ƴan zarmiya ya ce ya zama wajibi a marawa shugaban baya ya zarce a 2019.
In dai mutu ba zan zabe shi kuma Allah ya kamata zan faɗa ya zabe shi in dai ya ko ba yadda ba, ba sai ya yadda ba ne ba, dole a saka sa shi ba, mu sa shi dole dan Allah ya kawo shi ai dan ya kawo kasan ta koma a shirdinta ta yi mutunci, mu yi mutunci, mu yi addu'a Allah ya karba in mun daina cin haram.
A nasu bangaren mukaddashin shugaban kwamitin amintattun PDP Sanata Walid Jibrin ya ce za su tsaye da ɗan takararsu ne daga arewa a 2019 don fuskantar APC, yana mai nuna aibarin jinin PDP ma ya fara dawowa.
Masu cusa ra'ayi ko mu dasa wani godfather a tilas kawai sai wani ne muke so ya yi wannan abun a wannan zamanin nan. Ina ganin idan muka yi haka mutane za su mana ihu, lokaci ya canza, dole ne mu ma mu canza kamar yadda APC tana takoran canji, mu ma yanzu masu canji ne. Canjin mu na PDP canji ne na salo, canji ne na yadda za mu tashi tsaye mu ga al'amuran nan sun gyaru mun dawo da mulkin mu.
Duk da dai riga malam masallaci ne batun zaben 2019 ga masu niyyar takara ko mara wasu baya, amma tuni siyasar Najeriya ta fara tafiya da batun wannan zaben. Zuwa yanzu dai shugaba Buhari na ƙara dagewa ne kan yaƙi da waɗanda ake zargin sun karkatar da kuɗin sayan makamai fiye da dala miliyan 2,000, ko ba alamu yana nuna sha'awar neman zarcewa fiye da shekara 4 ko a'a. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Shata mu ba mu sani ba, shata kuma shi kake babba, ka yarda ka banye kanka watakila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma dadin bautar muke ji balle an ta bai
gida. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 2 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau, ka tuna yanda ka sami kuɗinka.
Da rashin tayi akan bar arha. Jama'a assalamu alaikum, barka da hantsi, barka mu kuma da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna kan batun samar ma matasa aikin yi, yanzu ba tare da bata lokaci ba. Ga Madina Dauda ta ci gaba da firar.
Yanzu ana fa maganan kididdiga da ta nuna cewa matasa kashi 70 cikin 100 ba su da ayyukan yi a Najeriya. An amince cewa rabin al'umman Najeriya wadda a yanzu ake kyautata zaton mun kai miliyan 180
haka,
rabin mu matasa ne. Kuma cikin matasan mu rabin nan, wato an samu nawa kenan? Miliyan 90 kenan.
Miliyan 90 haka.
Ba su da ayyukan yi, ba su da sana'a. Duk shekara
suna karuwa kuma.
Duk shekara karuwa ake. Jami'u na fidda matasa kusan 30,000 a duk shekara ba aiki. Kuma in suka fito korawa ake
akan
waɗanda ake dada. Yaushe gwamnati za ta tsaya wasu nazarce-nazarce, wasu horar da wasu ƙwararru, wasu irin bayanan da kai yanzu ba za a yi ƙarin ɓata lokaci ba ne yanzu?
To ai wannan ana maganan hanya ce da za ta fito da kuɗi. Mutum ɗaya idan ka dawo mai da dukiyarsa ko da 10,000 ce yana iya yiwuwa yana da yara 20 da zai iya koya musu aiki. Magana dukiya ne don saboda gwamnati ba za ta iya ɗaukar kowane matashi a ƙasar Najeriya ba ta ba shi aiki. Za ta iya nemo hanyar da za su iya samun jari sai kasuwanci, to a ina za a samu kuɗin? Gwamnati dole ta nemo kuɗi fata hanyar da kuɗi zai zo. Ba mun kawai za mu dogara gare shi ba, akwai hanyoyi da dama. So dole a haɓaka dukiya ta mutane waɗanda take hannun wasu azzalumai, wasu a gwamnati ne, wasu ma manyan siyasa ne waɗanda sun yi riƙe ma'aikatan nan, suna da kuɗaɗe, suna zaune a kan biliyan ɗin nan. To wani in gaya ma idan matasi idan ka samu naira 50,000 ka bashi, za ka ga matasa 3-4-5 a ƙasansu za su iya samun aiki. So na farko kenan. Sannan ina son sanar da ke da cewa ilimi na waɗannan mutane zai buɗe idanu, zai kawo hanya na kuɗaɗe. Sannan idan suka fara harakar kasuwanci da wannan dukiyar da za su samu, za su ɗauki wasu matasan aiki ne. A haka ne zan ɗora miki a magana ICT da NCC ya kamata ta yi empower mutane a kai.
Yanzu ma'aikatar sadarwa kenan?
Yawa, ma'aikatar sadarwa. Yanzu na gaya miki, yanzu misali, bari in baki misali MTN. MTN a takaice tana da subscribers kusan a ce stable ones guda miliyan 30. A cikin miliyan 30 ɗin, idan kika duba revenue per user na kowane customer, which means a duk rana duk customer ɗaya yana iya ba MTN kila ko Airtel ko wani company tsakankanin naira 300 zuwa naira 200 a rana a kowane mutum guda. Idan kika yi lissafi zuwa miliyan 30, za ki iya gane revenue per the whole group.
Waɗannan
a rana ɗaya. So kinga waɗannan mutanen za su iya ilmantar da mu, don mutum a gona ma ya san meye waya, zai iya ɗaukar waya ya buga ya san inda zai sai taki, inda zai sai hatsi da sauransu.
Inda ma zai saurari wannan shirye da muke yi.
Yawwa. To a wannan idan aka samu aka ci gaba da ilmantar da mutane game da sanin abubuwan nan ta hanyoyin waya, ta hanyoyin bincike da sauransu, ba ƙaramin sani zai ƙara mu. Don ina tabbatar muke babban fitina da muke da ƙasar nan ba ainihin ma rashin aiki ba, rashin sanin aikin yi
shine nake son magana.
Ba magana ba, don saboda mu yanzu misali, bari baki ƙaramin misali na arewa muke, mafi yawancin yaran mu ba su samu ilimi da ya kamata ba, bale su yi tunanin aiki ko noma. Noman ma sai da ilimi.
To bari mu tambaye Aisha, ita ina kika samu naki ilimin kasuwancin?
Eh, to kwarai da gaske. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dama ba ma ɗan kasuwa bace a wasai banka, ko da yake na aiki a banki. So abin da yake faruwa yanzu, kar mu dauki duk laifin mu dora gwamnati. Gaskiya ba ma gwamnati adalci, don laifin mu daga farko ma daga iyaye, muna da laifi na tarbiyyar da ƴaƴanmu, na ɗaya. Na biyu, magana ilimi ma yana da muhimmanci sosai rayuwar yaranmu. Na uku, rashin finding ko wani abu na kuɗi ba wai shine kaɗai zama na problem ba. Zan yi magana directly da abin da na gani a oja ƙasashe, dan yanzu ina zuwa Senegal shekara na 16. Wayannan mutane ba su ma da ilimi, amma za ka ga yaro tun yana shekara 5 zuwa 6 ana turo shi kanti na dinki, yana ko wani yana saka button, wani yana saka
zare,
wani haka dai. Wallahi ni din nan ina zuwa, wanda nake zuwa wurin su yanzu sun gina gidaje fiye da inda nake tsammani. Kuɗin mu ne muke kai musu, me yasa mu har an zo ɗan Najeriya sa kawo su Najeriya, amma dan ba mu da kishin zuci sai su zo nan ma su ga inda muke yi sai su koma ƙasar su. So gaskiya ni ina kan faɗa akan magana ana dora gwamnati gome, mu ma mu ga kanmu. Da na bar aiki a banki sai na fara tunani me zan yi, ban iya noma ba tunda mun girman barki a barki aka haife mu. Sai na tuna kasuwanci, wani kasuwanci zan yi? Wallahi da an ce zan kai kasuwanci har yanzu ba zan yadda ba, amma dan tsagoran ban na son zama sai an bani, sai na tusa sa kaina nace zan nemi wani abu. Sai na fara fita na Dubai, na fara zuwa na je kasashen, na je Dubai sai na ga kasuwancin su ba zai mu ba. Wallahi da na fara Senegal mun fi mu 2000 na sani yan kasan nan, wanda suke wanda tsofaffin wanda suke zuwa har yanzu bai fi mu kadai ko mu bi ba, dan kowa ya kowa ya zubi ta zubi. Kuma gaskiya akwai ciwon zuciya, duk magana kudin ne, ka sai da kaya ba a biya ka ba. So ni dai abin da ke ba kasan mu shawara shine gaskiya mu ya mu ne zamu kan mu fada ko mu tsaya kan kafafun mu. Gaskiya magana dangana gwamnati, gaskiya ba za boye ba zai yi daidai a yi mana komai muke so ba. Gaskiya dole kowa inventing abu yayi. Yanzu na gani a TV wanda kawai kusa TV, ɗan yara ƙanana yayin makaranta suna inventions, yaro yana zuwa zai yi asset, zai yi wanene a cikin na wasa na
roba,
zai suna jirgin sama. Amma gaskiya bisa billahi abin da za mu yi training tukunan ba ƴaƴan mu tarbiya mai kyau shine number 1. Za ka ga iya su saki ƴaƴa sakaka, uwa ta fita da safe ta tafi aikin gwamnati, uba ya tafi ya ba su house girl, wani an kai shi nursery school, yaran yanzu ba su ma da ƙarfin imani da za su nemi ilimin ba ga kuɗin.
Comrade Kabir, me ya kawo wannan gazawar rashin tarbiyya da ba mu yi ma ƴaƴanmu din? Kana ganin me yasa muka kawo i wannan lokaci?
Kamar yadda Aisha take faɗa maganan cewa komai ba za mu baro gwamnati ba da shauransu, wannan hakiki. Amma wato aka ce wai sallah mai kyau daga liman ake so mashi, inda gwamnatocin da suka shuɗe can baya sun sa mana wato shimfiɗa wato mai kyau, ina mai tabbatar miki da daga kan wannan shimfiɗan za a miki. Ai yanzu misali,
yau ina so in gane shimfiɗar da kake nufi na a horar da matasa ne kafin
kinga
a samu da
makarantu. Yawwa, kinga kwanaki a wato lokacin baya da ya wuce, in ba za mu manta ba, wato textile ɗin Kaduna yana aiki,
kamfani
yawa, kamfani misali na wato Pijo na Kaduna duk yana aiki. In kika lura lokacin wannan fada-fadan kashe-kashe da shauransu, duk kinga ai babu su. Saboda me? Gwamnatin da suka shuɗe wato zamanin su Sadauna su wane ne duk sun shimfiɗa waɗannan abubuwa, to kamata ai da sai a dora akai a ci gaba. Shugabanci mai kyau in ka same shi, to sai ki ga duk waɗannan abubuwan zaka same su cikin sauki. To abin da ya ja duk waɗannan taɓarɓarewan, rashin iya shugabanci ne na gari, wanda tunda muka shiga mulkin farin hulan nan an bar mutane kara zube, an bar mutane babu ayyukan yi, ba a nuna musu masana'antun ba, a'a me za su koya? Mutum ya taso, a misali iyayen yanzu kamar yadda Aisha take faɗa ne, to shi kanshi mahaifin ya fito yana fafatai me zai je ya ci, wani irin me zai je nema nemo ya kawo gidan abinci. Kin ga ku ai bai da wannan lokacin ma tarbiyantar da yara. Amma inda an samu shimfiɗa mai kyau, ka tashi da safe misali sai ka ce kai wani je koyi sana'a kaza, wanci je ki koyi sana'a kaza, kin ga dole a samu daidaituwa.
Ko kuma su je makaranta
su dawo, ko kuma su tafi
sannan su
yawa sai su tafi sana'a.
Yawa,
to waɗannan abubuwa ina mai tabbatar miki akwai marayu wanda ni na sani kuma ba su da iyaye, wanda iyayen nan sun bata sun bar su, wasu kuma sun rasu ne. Amma da na samu iyaye me nake ba su, nace to sharan da zan ba ku shine kada a dogara a makarantar nan kadai, dole fa sai an tashi an nemi wani sana'a. In an nemi sana'a yaran nan sai a hada su a wani abun nan, sai kiga yanzu kamar yadda Aisha take faɗa da su masu kuɗi nawa ne a ƙasar nan, ga kuma yadda kamar shi abin Sadiq yake faɗa, ai akwai masu kuɗin da sun saci kuɗaɗen ƙasar nan wanda is worth trillions. Mutanen nan a biyo su a karɓo su mana, a karɓo kuɗaɗen nan a zo a bunƙasa ayyukan yi, a kawo mutane abin da ya kamata, a ba wa mutane. Ai ni ko ni da kika gani nan ina ɗan ƙungiyar ƙwadago, akwai abubuwa da yawa da na sha ga ita kanta ƙungiyar ƙwadagon, in ce wani sa'in ba mu aikinmu. Aiki ne da ya kamata ka shiga karkara kana da branch chairmans, ana da wanene ata sensitizing jama'a, wani yanzu shi burin sa shine fa kawai yayi karatu yana jiran gwamnati ya bashi.
Jama'a anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda. Mu ci gaba da durawa daga inda muka tsaya. A madadin bakin namu Comrade Nasiru Kabir da Sadiq Sule Sani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da wakilinmu Madina Dauda. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To madalla sai kuma ra'ayi da kuma su sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmadino mai faci ko fatasha je ga Kebistan Nigeria. Biyoyi ku bani fili don Allah in kira ga yan marisa waɗanda ke kawo tsaiko game da kasafin kuɗi. Lalle ya dace su diba halayen talakawa suke, su yi sauri su tantance abinda suke tantancewa, su gyara abinda suke ganin cewa kure ne su gyara. Sannan ina kira gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ya diba ya sake yin nazari game da yan canjin da ake hana madala, domin hana musu dalolin nan da aka yi shi ma shina kawo matsala ga al'umman Najeriya. Nagode. Mai magana Hamadina mai faci ko fatasha Jega.
Assalamu alaikum, ni na Abdullahi Malami dole kaina karamar hukumar mulki ta Dandiyi jihar Kebbi Najeriya. Ina kira da mai girma gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu don Allah shi taimaka shi gyara hanyar da ta tashi daga garin Yawuri zuwa Koko, domin gaskiya wannan hanya ta lalace, ta da matsala sosai, ana samun asidan da ba karami ba. Don Allah mai girma gwamna ya taimaka ki wannan aiki. Wassalamu alaikum, ni na Abdullahi Malami ɗan Tirida garin Dole kaina karamar hukumar ta Dandiyi jihar Kebbi Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE, mai magana Muhammadu mai haraji Sokoto State shagar local government fulan yaki. Da bisa ga halin gaskiya yan majalisa, wato muna ganin kun shigo jam'iyyar APC da kuwa Buhari tarnaki, ba kun shigo da dantalan kawa ba. Dama shi ne mun ha gani shi ya samu mun kace daga cikin jam'iyyar APC, saboda mun san wasu baragurbi na waɗannan sun ka shigo ciki. To baragurbi na, to mun san su ba za su tsaya a aikin tsakani da Allah ba, san su a matsar da talakawa, shi yasa suka shigo ciki su fanna ma Buhari rakwas. To mun kuma shi ya samu ka bar jam'iyyar APC muka koma wani wuri. Haza salamu mai sauraron ku Muhammadu mai haraji Sokoto State shagar local government fulan yaki. Nagode BOE.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama zai buƙaci ƙarfafa jagorancin ƙasarsa da rawar da take takawa a yankin Asiya na wasu shekaru masu zuwa. Muddin ya karɓi baƙuncin taron ƙasashen Asiya da za a yi wanda suke yankin Pacific su goma a taron ASEAN da za a yi a Sunnyland da ke California. Ajandar ranar Litinin dai da Talata za ta zama ba wani cikin tsantsemin aiki a hukumance ba, domin ana so ne a yi walwala ta hanyar tattaunawa da juna tsakanin shugabannin. Haka kuma ana ta kidayar fa ƙuri'u a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a zaben da aka yi na raba gardamar shugaban ƙasa a tsakanin tsofaffin firaministocin ƙasar a jiya Lahadi.
To a gaishe ka masu saurare nan, kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Usman Kabara da ya ce na gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.